Shugabar kotun ɗaukaka ƙarar Monica Mensem ta ɗau matakin bayan yawaitar ƙorafi daga kotunan ƙarar zaɓe da ke nuna rashin gamsuwa da hukunce-hukuncen da aka yanke don yiwuwar cusa kan wasu 'yan siyasa. Tun dawo da ɗaukaka ƙara zuwa Abuja da Lagos, an samu shari'un da aka soke daga hukuncin da kotunan zaɓe suka yi da suka shafi majalisar dattawa da wakilai. Lauya mai zaman kansa Abuja, Barista Modibo Bakari, ya ce matakin na da tasiri don tsaurara hanyar isa ga alƙalan.
Banda shari'un gwamnati da shugaban ƙasa duka su ne final. Da haka duk abin da tribunal ya yi bai dame su, wasu su zo su dakuru appeal yadda ake zargi, su zo su yi influencing, su yi tasiri a kan shari'un da ake yi. Haka ce gara a ɗaga gaba kiɗa na arewa dawo da su Abuja, na kudu kuma a mai da su Lagos. Kuma ana sa panel, ba za ka san panel ɗin ba, sai sanda za a saurari ƙara kawai sai a kawo panel.
Dawo da abin kotu ta ɗaukaka ƙara da ke Abuja da Lagos, shin waɗannan mutane da ake zargin kamar suna ba da cin hancin ba za su iya kutsawa waɗannan kotunan ba ne?
Dalilin da ya sa kutsawan ba za ta yi sauƙi kamar idan ana ƙarƙashin jihohinsu. A ƙarƙashin jihohinsu na yawanci ko gidaje wuraren saukansu ma, ka ga gwamnoni suke ɗaukan wannan dawainiyar.
Shi ma Barista Zakariya Mu'azu ya ce tsarin dokar gaggauta yanke hukunci, wato AGJA, na taimakawa a wannan ɓangaren.
Wa'innan dokoki suna da muhimmanci a tsarin zaɓe, saboda yanzu an ayyana dole a yi hukunci tsakanin lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Abin da muke fata mu gani a nan gaba, a sake yin kuskure ma wa dokokin zaɓen da kuma kundin tsarin mulki na ƙasa, ya ba da umarnin cewa duk wani hukuncin zaɓe da za a yi daga farkonsa har zuwa ƙarshensa, wato har zuwa na kotun koli, ya zama an gama shi kafin a rantsar da wanda aka zaɓa. A yi shari'a a kare gaba ɗaya kafin ma a shiga ofis, balle a ce za a ɗan samu wani tasiri da wanda yake cikin ofis zai yi akan wanda baya cikin ofis.
Tuni wasu daga gwamnoni da ba su yi nasara ba a kotun ƙarar zaɓe, irin gwamnan Nasarawa AA Sule da na Kano Abba Kabir Yusuf, suka ɗaukaka ƙara. Kazalika, ƴan takara ma da ba sa kujera irin su Farfesa Sani Haya na NNPP a Taraba suka ɗaukaka ƙara don rashin gamsuwa da hukuncin kotun ƙarar zaɓen.
Bibos record ba ma bibos report ba, wanda zai nuna mutane nawa ne suka zo suka yi zaɓe a polling unit, record na PVCs da aka kai, record na register voters da aka yi, da sauran mutilation da suka ta yi a cikin ECHA, ECHB, ECSC, ECHD, ECHE, duka mun haɗa an kai, mun kawo shaidu 128, saura ga tsawo a zo a yanke shari'a muna munna, sai kawai aka ce mana wai shari'ar mu an kore ta kuma ba mere. Wannan shi ya sa muka yi mamaki, muka ce to mu gayawa ƴan uwanmu na Taraba su yi haƙuri, mun ɗaga ƙara, yanzu muna jira a fara ƙaran mu. In Allah ya yarda mu ne da nasara.
Kotun koli a nata ɓangaren za ta fara sauraron ɗaukaka ƙarar ƙalubalantar ayyana Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaɓe ranar Litinin mai zuwa, bisa ɗaukaka ƙara da Atiku Abubakar na PDP da Peter Obi na Labour suka yi. Nasiru Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.